Daga nan birnin Washington DC, sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 2441 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Niger a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niya, ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Kuna kuma iya sauraron mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirinmu na yammacin yau. Alheri Grace Abdu tare da Jummai Ali daga birnin Washington DC muke farin cikin saduwa da ku a wannan shirin da ya kasance na ƙarshe a yau. Bayan labaran duniya, za ku ji yunkurin hukumomi a jamhuriyar Niger na kawo ƙarshen ƙiƙi ƙaƙar da ake yi da malaman makaranta. Muna kuma da jawabai daga dattawa da kuma tsintsiya maɗaurin ki ɗaya, shirye-shiryen da ke ƙarfafa fahimtar juna da kyakkyawar zamantakewa tsakanin al'umma kafin nan ga halin da duniya ta wuni.
Assalamu alaikum masu sauraro, ga labarin mai karantawa Jummai Ali. Ana sa ran ƙungiyoyin masu hamayya a jamhuriyar Congo ƙarƙashin lemar ƙungiyar Resemblant za su koma teburin shawarwarin samun zaman lafiya da gwamnatin ƙasar a makon gobe idan Allah ya kai mu, duk da mutuwar shugaban ƙungiyar Etienne Tshisekedi. Magoya bayan masu hamayya da ƙungiyoyin jama'a sun bayyana damuwar cewa mutuwar Etienne Tshisekedi za ta gurgunta yarjejeniyar da aka kulla da gwamnati a kwanan nan. Yarjejeniyar ta tanadi har da barin shugaba Joseph Kabila ya jagoranci gwamnatin rikon kwarya na tsawon shekara guda, sa'annan sai a yi zaɓe. Freddy Mbayamu Matungulu, shugaban jam'iyyar Nabiso ta masu hamayya, ya ce ana sa ran shugabannin cocin Katolika masu shiga tsakani waɗanda suka dakatar da shawarwari tsakanin gwamnati da ƙungiyar Resemblant za su koma birnin Kinshasa domin ta da injin ɗin shawarwaran. Alƙalin wata kotun tarayya a jihar Washington, James Roberts, ya yanke hukuncin dakatar da haramtawa 'yan yawon buɗe ido da 'yan gudun hijira daga ƙasashe guda 7 waɗanda yawancin al'ummarsu musulmi ne shigowa nan Amurka da aka ƙaddamar a makon jiya. Tunda dama jami'an custom da dogarawan tsaron kan iyaka suka ce dukkan matafiyan da suke da izinin shigowa nan Amurka za a bari su shigo. Fadar shugaban Amurka ta White House ta gabatar da sanarwar da ke cewa ma'aikatar shari'a za ta gabatar da umarnin gaggawa akan wannan mataki. Haka kuma sanarwar ta kare umarni ko kuma dokar shugaba da Donald Trump ya gabatar akan cewa bai karya doka ba. A yayin da yake mai da martani, shugaba Donald Trump ya ce Amurka za ta shiga matsala idan ta kasa yanke shawara akan wanda za ta bari ya shigo mata ƙasa. Jiya Juma'a, alƙali James Roberts ya yanke hukuncin cewa jihohin Washington da Minnesota bisa doka suna da 'yancin ƙalubalantar umarnin shugaba Donald Trump. Da waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙungiyar tarayyar Turai ta yi na'am da wata yarjejeniyar marawa ko kuma goyon bayan jami'an tsaro a ƙasar Libya domin ƙoƙarin rage yawan baƙin hauren da suke bi ta ƙasar a kan hanyarsu ta zuwa Turai. To amma kuma masu nazarin al'amura sun yi kashedin cewa ƙungiyar tarayyar Turai tana fuskantar kasadar haddasa rarrabuwar kawuna a cikin Libyan a siyasance. Sannan kuma ƙungiyoyin ba da agaji sun la'ani yarjejeniyar a kan cewa ba ta fahimci irin hatsarin da 'yan gudun hijira suke fuskanta a cikin ƙasar ba. Yarjejeniyar ta tanadi ƙungiyar tarayyar Turai za ta bai wa gwamnatin Libya dala miliyan mai 10.15 domin ta inganta ayyukan jami'an tsaro da kuma jami'an tsaron kan iyaka. Akan batun 'yan gudun hijirar ƙasar Siriya kuma, shugaban hukumar lura da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya Filippo Grandi ya ce shawarar da aka gabatar na samar da tudun mun tsira wa 'yan gudun hijira a cikin ƙasar kwalliya ba za ta biya kuɗin sabulu ba. Jiya Juma'a, Mr. Grant ya faɗa wa 'yan jarida a birnin Beirut, ƙasar Lebanon, cewa kada a ɓata lokaci wajen kafa ko kuma samar da tudun mun tsira a cikin ƙasar Siriya, domin ba za su zamana, wato ba su tattare da barazanar da mutane za su so su je wuraren ba. Mr. Grant ya ce ba a ƙasar Siriya ya kamata a samar da irin waɗannan wurare ba saboda ta'addanci da kuma ƙungiyoyi daban-daban.
Labaran duniya kenan, kuka saurara. Ministan ilimi matakin farko na Jamhuriyar Niger ya yi kira da kakkausar murya da ɗauke dukkan matakan da suka dace na shawo kan matsalar taɓarɓarewar harkokin ilimi. Wakilinmu Tamar Abari na da ci gaban rahoton.
Wannan gyara da ministan ilimi matakin farko Dr. Marte ya ce za a ɗauka a fannin ilimi ya biyo bayan binciken da ya sa aka gano yawancin malaman makaranta na da ƙarancin ilimin koyarwa, abin da ya kawo koma baya sosai a harkar ilimi a ƙasar nan. Na tattara ra'ayin wasu jama'a ga abin da suke cewa game da hakan.
Isfarodo, ai ba laihin mushinan bane, su magabatan laihin su ne, saboda su ne suka yi abin da mushinan suke kasa samun nivoki na koya ma yara karatu. Saboda duk yanda za a yi, wanda bai horo ba da wanda ya horo ko mun kaɗan kinshi, babu yanda za a yi a gama su. Ko da yake jiya naji ya ce daga yanzu shi ba zai ƙare ra ɗauki wani birtkin ba, to in ya kasance an yi haka nankin, bismillah, abu ne wanda zai gyara.
Malama Talatu, to yaran da a shekara 20 ma bai tsaya bai da kwarta kirki da grab da wane ne, breban dai an yi ruwa-ruwa an same shi, ya za a ce yanzu daga ya fito ya koya? Shi wata kiltir general gare shi, shi ma da balakwalkin makwarar ra'ayi irin ta da kenan. Yanzu ana so a samu mushina na kirki, dole sai an daure an tace, a samu a tace lakturkin wannan, a samu kwararrun yara wanda suka iya karatu ka karanta ras irin na da in yaso, sannan kai ma ka bada horo. Mushina ne yanzu wanda aka riga aka doke su, ai zancen su ya kare, yo koran su za a yi, sai dai kawai gwamnatin ya san cukucukun da ya ai farmasi a sake ba su formation.
Malam Nura, wanda ya doke su ya ba su wakilci, za a doke mushi haka nan, bashi da takarar komai, bai rasanin komai, ba a yi testin shi ba, ba a yi komai. Ina laifin wani ne kama wanda suka doko suka sa su kira laifin wannan? Inda bai wa ko kai ne za ka zo ka ɗauki aiki, baka binciki mutum, baka san halin yumin da ke ci, zai iya koyar da mutum koyarwa ai da banci.
Ajara, in ba karatu ba mushina ba su da nivo, su ma yara ai ba sun tashi ba da nivo in ho, su ma haka nan in za su tashi barbare. Amma an gyara, in dai ba siyasa ba aka sa, in dai hakan ɗin ne gaskiya ne za a bi, to alhamdulillah mu mun yi horin ciki.
Siya kaya wale, yanzu abin da ya kamata a yi kawai a dage kawai, a tsaya a tace kawai, a ɗauki ƙwararru wanda ya kamata, komin karamcin su kawai a ɗauki wanda ya cancanta, da sauran da aka riga aka ɗauka kawai a maida su kawai makaranta, kawai a karantar da a ba su horo na shekara guda tukum ko shekara biyu.
Mari gaban nan kawai ni abin da nake ganin ya kamata a yi, duk mushin da ya ce zai yi kwantira ya taya UN, in yi UN kuma halu a zo, in aka kara ka baka diploma a zo a yi test a gani lalle ce capable da fara, ko kuma a'a baka iyawa, kenan baka iyawa ka je ka nemi wani aiki.
Musa, wallahi sai ki samu mushan wanda ɗalibin shi ya yi iya tauna horon shi da kyau, to kenan kuwa dole ne a shiga matsala. Kenan yanzu idan har sun gane su da kansu, to su komo irin tannafil azal na da, karatu irin na da wanda za a ba yaro, da librarin irin na da. Amma mushan ba bashi kilisa ba, bashi horo na kirki ba, bai san da bai samu darasi na kirki ba, ya za a yi Hausa man aji har ya zo kan wa ɗalibi, sai ɗalibin shi ma ya so ya ci gaba.
Tamar Abari, muryar Amurka daga da magaran a Jamhuriyar Niger.
Ladabi ga mushallakwala, hankuri ga mushallakwal, ilimi ga mushallakwal, wani mai.
Yanzu kuma ga Jummai Ali da shirinmu na gaba.
Tsintsiya
madaurinki daya.
Masu sauraron tsintsiya madaurinki daya, assalamu alaikum. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Yau wannan fili zai fara ne da waɗannan tsokaci da wasu mata suka yi wa wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda a bayan da suka saurari shirin tsintsiya madaurinki daya.
Assalamu alaikum. Sunana Aisha Ismail Jibrin Antidada, na tare da GNI Greater North Initiative Forum. A tsintsiya madaurinki daya, wannan tsintsiya ba za ta haɗu ba mu ɗauri ɗaya sai iyaye sun duba yanayin tafiya. Mu iyayenmu sun samu makaranta, iyayenmu musulmai ne, sun samu makaranta, makarantar boko inda muke haɗuwa da musulmi da krista da wanda ba shi da addini ma, duk mun zama muna tare. Amma yau san mu ɗin, yau zamaninmu ne ya zo, sai kowa yana ware ɗanshi. Musulmi ya ɗauki ɗanshi ya kai makarantar musulunci, kristan ya ɗauki ɗanshi ya kai makarantar kristan. Kuma muna tunanin cewa nan gaba yaran nan su zo su haɗu a duniyan nan guda ɗaya, su yi mu'amala tare. Ina ga iyaye suna kuskure, ya kamata a zauna a duba, gwamnati ta sa hannu a cikin wannan tafiya, domin tun yaran nan suna ƙanana an riga an girmar da su da ƙiyayyen juna. Ta yaya za su girma a ce su so junansu? Na ga ya kamata gwamnati ta zauna ta dauki wannan abu da ƙarfi kuma a duba yanayin tafiyan. Karin bar gurbataccen al'umma a baya. Ya kamata a duba yanayin tafiyan inda iyayenmu sun tada mu yanda muke tada ƴaƴanmu. Da me zai faru a yanda muka tashi ma yau Boko Haram ya fita tsakanin mu. Yau fitintunu sun fita na addini, Jos ana yi, Adamawa na yi, Kano, Kaduna na yi, ko ina na yi, mu fa mun tashi ne tare muka tashi. To waɗannan kuma da muka raba su tun suna ƙanana, me muke tsammani za su tashi a ciki? Muna ƙoƙarin mu kyautatawa ƴaƴanmu, amma a lokaci guda kuma muna sa su cikin yanayi mafi wahala na rayuwa. Mu duba, akwai yara fiye da 2 million wanda Boko Haram ta raba su. Yaran nan sun tashi ƙanana ne, basu san inda suke ba, basu san cin su, basu san shan su ba. To yanzu idan muka bar wannan yara suka tashi a yanda suke a haka din, menene suka sun tashi cikin bakin ciki ne na rayuwa, sannan kuma already masu su riga sun tashi ma a rabe ne. To ta yaya za su karbi sauran mutane a rayuwa? Kuma muna tunanin mu arewa in particular, muna tunanin mu muna da adalci, muna iya mulki. To dan da ka tayar da shi bai iya karban wani dan uwan shi, bai san darajar wani addini ba sai addinin shi kadai, ta yaya zai yi mulki akan wani addini? Ko wani addini ka ba ma yaro, ko musulunci ne, ko christianity ne ka ba wa yaro, ya zamana cewa ya san darajar wani addini. Amma wannan tarbiya da yanzu mu iyaye muke ba wa ƴaƴanmu, ya kamata gwamnati da iyaye da shugabanni a sa ido a duba sosai, domin yaranmu za su tashi da wahala, matsanancin wahala, idan har ba mu duba mun sake wannan tunanin da muke yi akan su ba. Nagode.
Sunana Christy Danfulani Sonkur, ni community leader ce.
Daga wace jiha kika fito?
Daga Plateau State na Nigeria. Sun siya madaurin ki daya shine tare Allah ya yi mu, ya halice mu tun daga farko a duniyan nan, mun zo mun samu kanmu a wuri daya. Bai kamata kuma mu raba juna ba, mu raba kanmu ba, bai kamata kuma mu raba kasan da Allah ya samu a ciki ba. Ya kamata mu yi zama tare. Akan haka yasa ina ma mata, iyaye mata, shawara, dan Allah na roke ku, kuma yayanku gargadi ku gaya ma mazanku kuma, dan Allah ƴaƴan nan duk inda suka samu kansu daya muke, da musulmi, da krista, da mara adini, duk Allah ne ya yi mu, kuma hanya daya za mu tafi. Ran da an ce baka nan shikenan ya kare, amma wanne gurbi za mu aje ma ƴaƴanmu gobe? Dan mu mata ba mu fita mun gaya ma ƴaƴanmu ko mazanmu gaskiya ba. Mazanmu kuma masu hira da juna, ya kamata mazanmu su hada kai da juna, mu zama daya a nan arewa da kuma Najeriya duka. Mu dinga gaya ma juna gaskiya, mu mata mu ne buhun gaskiya, mu ne kuma ya kamata mu gaya ma mazanmu da ƴaƴanmu gaskiya. In ba mu ma gaya musu gaskiya ba, kun san zuciya ba kashi, kuma duk wani abin da ya faru dole za a yi kalamu. Amma hakuri kowa zai yi da juna, dole ne a yi hakuri da juna, a zauna tare. Jinin nan fa da muna zubarwa, Allah yana gani, yana fishi da mu duka. Kar mu yadda fushin Allah ya soko a kanmu a arewa da kuma duka Najeriya duka.
Haka ne, kafin mu fara tuna baya, mu fara gabatar muku da tattaunawa da wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikare da shugabannin kungiyar gidauniyar zaman lafiya da ake cewa Global Peace Foundation da Turanci, Malam Halliru Abdullahi Maraya da Reverend Joseph John Hayat, da kuma shugaban wata kungiyar da ke bugawa jama'a waya domin ba da gudummawa akan yadda za a fahimci juna a zauna lafiya, Malam Najib Tsafe. Za mu ci gaba daga inda muka kwana da furucin shi Malam Najib Tsafe da ya yi akan yadda ake wasa ko kuma barkwanci tsakanin kabilu a da.
Idan ba maraɗi ya gama gobiri, misali wanda ke tsibiri ko tawa, za ka ga yana girmama shi a matsayin cewa kai bawana ne, kai kaza ne. Akwai wasanni na mu'amala da ƙauna juna a tsakankaninsu, yadda za ka ga ila a gida ɗaya akwai wanda ba musulmi ba, akwai wanda yake musulmi. Ni daga nan na tafi, na je har fadan sultan na maraɗi, na shiga har tsibiri, na je fadan sarkin gobir na tsibiri. A cikin ƴan uwan shi akwai wanda yake ba musulmi ba, amma babu wata tsangwama, babu wani nuna cewa a yanzu shi ba namu bane ko wani makamanta haka. To idan aka dawo da mu'amala da yau ƙaƙa zamantakewa, in baka mu girma girman da Allah ya baka a matsayin ka da kai Isa, shi wannan a matsayin shi na John in bashi girman da Allah ya bashi, za a zauna lafiya. In muka dauki koyi da irin shugabanninmu na farko, irin su Amadu Bello, ta cikin gidan shi yake bi ya wuce ya tafi masallaci, sai ya tsaya. Akwai wani mutumin Shandam da ake cewa nan ministan shi ne, gashi gidan shi yana bayan masallacin Sultan Bello, amma zai wuce ya tafi masallaci, sai ya tsaya san gaisa kan ne da. To mu'amala mai kyau da rike juna da daukan mutum a matsayin mutum, ka bashi girman da Allah ya bashi, shine abubuwan za su ci gaba da kawo mana zaman lafiya. Kamar yadda Malam Raya ya bayani, wani lokaci inda matsalar take sai a ce an zo an tara jama'a a cikin birni, za a zo a magana akan zaman lafiya, alhali waɗanda suke rigingimu suna wurare daban-daban inda su ba su ma san me ake yi ba, ba su ma san me ake yi ba, kila wata kungiya ce za ta shirya don neman wani abu ko kuma kila don neman wani a biyan bukatarta. To ni abin da nake gani shine kyautata mu'amala tsakaninmu, kowa ka bashi matsayin da Allah ya bashi, shine abin da zai kawo mana cigaba.
Shi kuma Reverend Joseph John Hayed ya yi magana ne akan hanyoyi ko kuma matakan da suke ɗauka duk inda suka je, na ganin an ƙara fahimtar juna, an zauna lafiya.
Shi yasa ma ba mu so mu zauna Kaduna mu kira su, muna so mu zo ƙauyen su mu ci abincin su, mu zauna mu yi tare da su, mu fahimci menene damuwar su ta wani hanya. Rokon da zan yi shine gwamnatin da take da haƙi ta yi aiki da kungiyoyi kamar namu a ko'ina, domin anan za ta san menene jama'a suke ce. Kaga idan gwamna ya zo suna ce sai kai, ga fa ana kuka amma ana ce sai kai, ya tafi sa ce shi gidan banza kawai yin iska kawai su suke cutar mu. Amma irin kungiyoyin nan da zaka je kai zumunta da mutane za su iya fito su gaya maka damuwar su. Kaga idan akwai hanyar da zaka ga wa gwamnati, to fa da muka je guri kaza mun gane suna da damuwa kaza, suna da damuwa kaza, ko damuwar su shine masarautar su na da damuwa, ko damuwar su shine hakiman su ba biya su albashi ba, da mai irin wannan duk suna hada su kawo fitina tsakanin mutane. To duk wadannan ne muke kokarin yi don mu taimaka. Rokonmu shine gwamnati ta fahimci daraja ko kuma amfanin irin wannan duk kungiyoyin nan da suke kewaye, don Kaduna ma ta riga ta zama kamar cibiyan kungiyoyin nan na aiki na arewacin Najeriya. To ba za a kasance da kungiyoyin nan suna aiki ana samun nasara sai a dinga samu barkewan fitina ba. To gwamnati tana iya taimakawa dinka, ba lallai ita ta yi ba, domin kada a kawo siyasa a ciki, amma amfaninta shine ta taimaka domin jama'a su yi abin da su zo na lafiya. In su zo na lafiya, ita za ta ci riba don za ta iya musu aiki.
Shi kuma Malam Halliru Abdullahi Maraya ga abin da ya ce.
Kamar yadda Zurabran ya magana rashin aikin yi, duk inda ake tashin-tashina, to babu shakka za ka ga cewa ma'aikata ne yanzu suka yi mene, suka ragu. Domin me za a ƙona kamfani, za a ƙona masana'anta, wani kuma zai ji tsoron kar a ƙona ya rufe, duk zai sallama ma'aikatan nan, ko bai sallame su ba zai iya biyan su albashi ba, sun watsi. Kaga yanzu kenan waɗanda da suke da aiki sanadiyar rashin zaman lafiya yanzu sun dawo ba su da aikin yi. Za ka ga rashin zaman lafiya yakan ƙara kawo rashin abinci a ƙasa. Daka kake ganin Najeriya ɗaya daga cikin abin da ya sa muke fuskantar ƙarancin abinci yanzu shine rikicin da ake yi a arewa maso gabas. Da yawa tun daga shekara ta 2009 zuwa yanzu wasu ba su noma gonakinsu ba, kaga da sun noma da abinci ya ƙara yawa a ƙasa, da babu shakka farashin shi yayi ƙasa fiye da yanda muke fama a yanzu. Saboda haka rashin zaman lafiya yakan kawo mene, tsada da rashin ma abinci a ƙasa. Sannan babban abin ga rashin albarka a ƙasa saboda yawan zubar da jinin ɗan adam. Allah ya kiyaye.
A tuna fa, sai da zaman lafiya za a samu bunƙasa tattalin arziki da wadata. A huta lafiya.
Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, ga Ibrahim Ka Almasi Garba da jawabai daga dattijai.
Assalamu alaikum masu saurare, barkanmu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar kullum ga gogon naku El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
Hukumar Hanafa Sakobri ta kama bindigogi masu sauƙin loda albaru sai 661 da aka shigo da su ta teku a Lagos. Tuni dai aka damƙe dillalin makaman Oscar Okafo. Injiniya Kailani ya nuna fargaba.
Gwamnati ta sa ido kan Biafra, suna ta tada zaune tsaye a kan su, suna son su raba Najeriya.
Hukumar zaben Najeriya INEC ta kafa kwamitoci don bitar rumfunan zaɓe da kuma cibiyoyin zaɓe da ba wa 'yan ƙasa da ke ƙetare damar kaɗa ƙuri'a. Burtaniya ta koro su 'yan Najeriya 41, cikin waɗanda aka dawo da su ɗin tsofi ne, sannan wasunsu kuma dama masu laifi ne da za su ƙara da su zama daurin su a Najeriya. Hotunan shugaban Buhari na ƙara fitowa daga hutun da yake a London. Mai mara wa APC baya Sale Bakoro da Maturu ya ce masu kin jinin yaki da cin hanci ne yake cewa shugaban ba shi da lafiya.
Muna ba ma shugaban ƙasa goyen baya yaki da cin hanci da rashawa da yake yi ƙasar nan idan aka yi la'akari talakawa su suke shan wahala.
Babbar kotun tarayyar Najeriya ta tura dan tsohon ministan Abuja Shamsuddin Bala Muhammad zaman gidan wakafi a gidan yarin kuje kan zargin badakalar naira biliyan 1 da miliyan 200. Nasiru da Mai Lika Yamurar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Haka dai, to yanzu za mu shiga zauren jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai yau su ne Sheikh Ishaq Yunus Almadani, wani babban limami a garin Kaduna, wanda zai gabatar da kashi na biyu na jawabinsa, da kuma Mr. Mark Amani, shugaban kungiyar ƙananan ƙabilun arewacin Najeriya. Ga Sheikh Almadani.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ‘Yan uwana mazauna arewacin Najeriya, musulmi da Krista baki ɗaya, mu yi haƙuri, mu daure, mu miƙa wuya zuwa ga Allah, mu tabbatar nasara tana bibiyar mu ne, amma idan mun dage mun nemo ta, ba a samun cin nasara da mafarki, ba a samun cin nasara a zaune, ba a samun cin nasara da tsammani ko tunani, duka ana samun cin nasara ne da tsayuwa da kuma dagewa da bibiyar abin da Allah ya shimfiɗa. Za mu taimaka mu junanmu, mu tausaya mu junanmu. Idan aka ce wani yana laifi aka hana shi, ai an taimaka mishi ne ba wai an kwanta mishi ba ne, don ba zai iya gane hakan ba sai an je kiyama. Haka nan manzon Allah ya ce duk mai laifi ku hana shi, ko kuma ku taimaka ma wanda aka zalunta, shi kuma wanda ya zalunce shi ma ku taimake shi. Aka tambaye manzon Allah menene taimakon da muke iya ba wanda ya zalunce, gashi an tabbatar ya kwari al'umma. Ya ce ku hana shi wannan zaluncin, an taimaka mai a rayuwarsa. Kaga da zamu yi haka za mu samu cin nasara. Muna da wuraren noma, muna da komai da komai Ubangiji ya bamu. Kai har ma zan iya cewa Al-Qur'ani ya ce mana walaqad ataakum min kulli ma sa'altumu. Duk abin da muke nema a wajen Allah, wallahi billahi babu ɗayan da bai bamu ba mu a Najeriya. Duk abin da muke so Ubangijin mu ya bamu. Yanzu ya rage mana ne kawai, ya zamu danne mu yanka, mu ambaci Allah, su wa za su yi mana gashi, wa zai raba mana kuma samu ci. Idan muka ci lafiya, za mu haihu lafiya, za mu haifar kuma za mu aji alkhairi a bayan ƙasa. Idan kuma muka ce ba za mu wannan tsarin ba, to mu za mu zo mu wahala, kuma mu wahalar, kuma mu sanya al'umma cikin tashin hankalin da Allah kaɗai ya san iya ƙarshensa. Dan nake so in dakata zuwa ɗan wani lokaci nan gaba, idan Allah ta'ala ya ƙara ba ni ikon dawowa, da fatan Allah ta'ala ya albarkaci wannan gidan rediyo mai albarka, kuma ya sanya ma wa'innan masu aiki istikama, ya kuma sanya mu komo su gidan aljanna. Allah ta'ala nake roƙo ya taimake mu, ya sanya mu a gidan aljanna baki ɗaya, ya gafarta ma iyayenmu da malamanmu da 'yan uwanmu da suke mana hidima wajen ɗora mu akan titin zama mutane a duniya. Akwai wani bagiri guda ɗaya na so mai muhimmanci in tattauna da ku a kansa, shi ne alaƙar da ke tsakanin Fulani, wato in an ambaci Fulani aka ana nufin makiyaya kenan, watan ba Fulani kaɗai ba. Idan muka ce makiyaya kowa na cike, domin duk masu kiwon dabbobi akan ce musu makiyaya ne. Akwai Larabawa masu kiwon raƙumi, sunansu makiyaya. Akwai Fulani masu kiwon shanu, akan ce musu makiyaya. Akwai waɗanda ba can ba ba nan ba, da yanzu kiwon shanu ya tashi da kan Fulani ya koma na masu dukiya. Saboda haka alaƙar su da manoma takan taɓarɓare sau da yawa. Ko dai shi mai noma ya mamaye inda yake da can ainihi wurin kiwon dabbobi ne, ko kuma shi mai kiwon dabbobi rashin imani da tausayi da takai da tawakkali ga Ubangiji ya hana mai tare shanunsa wajen afkawa cikin gonaki da inda ake samun ainihin watan manoma sun noma. A sakamakon haka, ɗan uwa bayin Allah, wancan hadisin da ke baya da na yi magana a kansa, nake cewa manzon tsira ya ce sallallahu alaihi wasallama, ka taimaka wa ɗan uwanka.
Shi ma Mr. Mark Amani ya ce sai da mutunta juna da kuma biyayya ga umarnin Allah, 'yan arewacin Najeriya za su ci gaba.
To madalla, assalamu alaikum jama'a. Kamar yadda kuka sani, ni ne Mr. Mark Amani, shugaban ƙananan ƙabilu na arewacin Najeriya da Abuja. Ina gode wa ita Voice of America yadda kowane lokaci take bamu dama domin mu faɗi abin da ya kamata, mu ba da shawarwari, masu ji su ji, masu amfani da shi su yi, waɗanda kuma za su yi amfani shi kuma wannan ya rage nasu. Na farko dai zan fara da ƙananan ƙabilun arewacin Najeriya. Mun san cewa zaman lafiya shi ne komai. Sannan abubuwan da suke faruwa a arewacin Najeriya na shafari har ma ta kai lokacin da nake in ba dan Allah ya riga ya yi na arewacin Najeriya sun ce gaskiyar magana ni babu ma abin da zai hadan da arewacin Najeriya saboda abun kunyan ya isa rashin mutunci ya isa rashin sani ya kamata ya isa rashin basira ya isa saboda har ma muka rasa yadda zamu fito domin mu gyara al'umman arewacin Najeriya domin mu ba da shawara yadda abubuwa za su tamma na daidai har na kai lokacin ma nake kai babu ma da tama gaba ɗaya a rashin Najeriya saboda bakin ciki domin rakumin dawane ya gani gida ya ce Allah shi wadda rana ka lalace to a gaskiyar magana abin da nake so in ce dan Allah na rute mu mu fito mu gaya wa kanmu gaskiya mu fito mu hangi halin da muke ciki mu fito mu yi tunani yadda za mu zo mu bari ƴaƴanmu jikokinmu da tattaba kullunmu yadda wasin walma irin rayuwa za su zo su kasance da shi to idan ba mu yi hankali ba wallahi za mu zo muna cewa dama Allah bai yi mu ba bari in misali idan muka koma yadda muke tinkaro da addini da wane ne da wane ne gaskiyar magana abun kunya ne a ce mu masu maganan addini addini sannan aka waye gari mu ne muka zama mugayen mutane mu ne muka zama masu aikata abin da ba shi ba da sunan addini in krista ya zama kristan banza to gaskiyar magana christianity insa bai kara mishi komai ba sai dai kawai asara ne na rataye sunan christianity in kai musulmi ne dama sai ta kasance baka bi dokar musulunci ba baka san yadda zaka yi ka zauna da mutane a kan kai musulmi to a gaskiyar magana ka yi asara domin addini yana koya mana zaman lafiya addini yana koya mana zaman dangantaka da kowane irin mutum yanayin rayuwar da muke ciki bai kamata a ce ƴaƴana da ƴaƴan ƴan uwana su je suna tashin hankali har ma su karkashe kansu da kansu bayan sun san kansu da kansu ni ma kamani na ga ƴaƴan da muka san su wanda suka fuskanci kansu da kansu gaskiyar magana ba mu ma kamu adalci ba
to nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana
kafin mu karkare ga takaitattun labarai
Ana sa ran kungiyoyin masu hamayya a Jamhuriyar Congo karkashin lemar kungiyar Resemblant za su koma teburin shawarwarin samun zaman lafiya da gwamnatin kasar a makon gobe idan Allah ya kai mu duk da mutuwar shugaban kungiyar Etienne Tshisekedi. Alkalin wata kotun tarayya a jihar Washington James Robert ya yanke hukuncin dakatar da haramtawa 'yan yawon bude ido da 'yan gudun hijira daga kasashe guda bakwai waɗanda yawancin al'ummar su musulmi ne shigowa nan Amurka da aka kaddamar a makon jiya. Tuni dama jami'an kwastam da dogarawan tsaron kan iyaka suka ce dukkan matafiyan da suke da izinin shigowa nan Amurka za a bari su shigo. Kungiyar tarayyar Turai kuma ta yi na'am da wata yarjejeniyar marawa ko kuma goyon bayan jami'an tsaro a ƙasar Libya domin ƙoƙarin yawa bakin hauren da suke bi ta ƙasar wato sita a kan hanyar su ta zuwa Turai.
Jama'a masu saurare nan kuma za mu dasa aya sai kuma gobe idan mai komi mai kowa ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shirin ciki har da zaɓe ko naɗi na Ladan Ibrahim Ayawa. Kada a manta za ku iya sake sauraron wannan shirin da kuma waɗansu shirye-shiryen da muka gabatar a shafinmu na intanet. Za ku kuma iya yin musayar ra'ayoyi a shafinanmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin Jummai Ali da ta karanto labarai da Malam Sidi da haɗa shiri da bada umarni sai kuma injiniyanmu da ya haɗa mu da ku alheri ke muku fata alheri. Ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara sauyin lafiya da alheri.